إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan gidan talabijin mai albarka na Sunna TV domin ci gaba da gudanar da shirin tarbiyyar yara a musulunci da muka soma a kwanakin da suka gabata. Kuma wannan shine darasi na 8 a cikin jerin giyan karatutukan da muke gabatarwa a gidan wannan talabijin mai albarka da Sunna TV. Muna fatan Allah ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa. Idan ba amanta ba, a satin da ya gabata mun tattauna bayani a bisa kan abin da ya shahi abin da ake cewa at-tahnik, shine idan an yi yaro jinjiri kamin ya fara shan nono, farkon abin da zai sha ya kasance an tattauna da bino an sa masa a baki. Mun yi bayani akan cewa wannan sunna ce mai ƙarfi da take zamantowa garkuwa ga lahiyar yaro. Bayan wannan kuma mun tattauna bayani akan abin da shahi a saka suna da kuma yankan rago ga yaro, da babban darasin da muka ɗauka shine suna yana da tasiri akan wanda aka sama sunan. Yana da kyau ashe a koyi da yaushe mu zaɓi sunaye na gari wanda muke fatan ɗiyanmu in sun tashi su yi koyi da masu sunan. Na ƙarshe mun tattauna bayanin abin da ya shahi hukumce-hukumcen ragon suna na yaro, da muka gani akan cewa dole ne, haƙƙi ne na yaro, wanda shi zai sa yaron ya kasance maciji in Allah ya kaddara ya rasu kamin ya mike da suna, kamin ya balaga, ko kuma kamin akai sunansa. Mun gani kuma akan cewa da a yi yaro ya rasu kamin suna ko kuma bai rasu ba, to dole sai an yanka masa rago, ba za a ci ba a tunda bai rasu ba, tunda bai kai lokacin suna ba za a yanka mishi rago ba. Wannan shine kenan. A yau za mu tashi a nukuta ta 10, shine inda malai ke cewa ar-rada'a, ana shayarwa. Ana kenan a nan malam zai muna bayanin hukumce-hukumcen shayar da jinjiri, shayar da yaro. Malam yace kuma yanbaghi lil ummi al-inayati bi irda'il mawludi hatta al-fitam, sannan ya dace ga ma'aifiya ta kula da shayar da jinjiri da aka aiwa har izuwa lokacin da zai kai yayi, na har lokacin da za a yaye sa. Wa rida'u at-tabi'i min al-umm, shi kuma shayarwa ta ɗabi'a wadda za ta yi amfanin yaro ita ce wadda ma'aifiya za ta yi. Kenan daga ma'aifiya ne ake buƙatar wannan shayarwar ta kasance. Ya ce wa rida'u at-tabi'i min al-umm, kuma shayarwa ta ɗabi'a ga ma'aifiya, lahu atharun kabirun, yana da tasiri mai girma fi tanshi'ati tifli, game da tashin yaro wa sihhatihi, da kuma lahiyarsa. Wa yurshidu Allahu subhanahu al-ummahat, haka kuma Allah madaukakin sarki ya nuna ma iyaye mata an yurdina auladahunna, su shayadda ayyansu sanataini kamilaini, shekaru guda biyu cik, liman arada an yutimma ar-rida'a, ga wanda yaso ya cika shayarwa. Qala ta'ala, Allah madaukaki ke cewa wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini, akwai ga iyaye mata shayar da ƴaƴansu shekaru guda biyu kamilaini cikakku, liman arada an yutimma ar-rida'a, ga wanda yaso ya cika shayarwa. Wannan ayar na farko tana nuna mana dole ne, ashe haƙƙin yaro ne ga uwa ma'aifiya ta shayar da shi nono. Sannan na gaba yana nuna muna ashe cikon shayarwa shine kasance shekara guda biyu cikakki. Kuma hatta malaman likitanci sun tabbatar da cewa yaron da aka shayar da shi shekara guda biyu cikakku yahi samu lahiya da karhin jiki da kuma wayo yadda yaron da bai kai shekara guda biyu ba. Sai dai kuma barin yaro ya wuce shekara biyu na shan nono shi ma yana iya jawo na kasu musamman akan mai ke da suna akan wayonsa. Kinan sai a riƙa yi ana riƙa sara ana dubin bakin gatari a yi ƙoƙarin yin shekara biyu. Idan kuma aka shekara biyu kada a bari su wuce, ko da ƙasa ga shekara biyu aka yi ba illa ba ne, addini bai hana wannan ba, domin a nan ma sai Allah ya kai da cewa ga wanda ya so ya cika shayarwa, da shayarwa ta yaro shekara biyu ne. Sai ma lace li anna tifla la yastashiru hanan al-um, domin yaro yana jin tausayin uwa, shine al-hanan, ma'ana soyayya da tausayi na uwa, fi athna'ir radha'a, a lokacin da take shayar da shi. Wa huwa bi hajatin ila dhalika, kuma shi yaro yana buƙatar wannan, ma'ana yaro yana buƙatar ma'aifiyarsa ta nuna masa soyayya, ma'aifiyarsa ta nuna masa so. A duk lokacin da yaro baya samun soyayya, baya samun nuna ƙauna da tausayi daga uwa, to irin wannan shi yake jawo yaro ya tashi shi ma baya tausan ma'aifiyar tasa, baya tausan ta, kamar yanda ya tabbata wani malami ke ba da labari na wata ma'aihiya da ta tsuha. Lokacin da ta tsuha, sai tun kamin yaron dai lokacin yana karami, shi ɗanta shi ɗaya ne ke gare ta, ya kasance ba ta da lokacin shi. Ma'aikaciya ce asali, yar aiki ce, ke kula da ita da sauransu. Shi kuma yaron tun lokacin da ya taso ya hisabawa da yar aikin ma fiye da ma'aifiyar, mai aikin ita ke kula da shi, ita ke mishi kaza kaza, sai ya mai da ma yar aikin kamar ita ce ma'aifiyarsa. Har ya kai ga ma lokacin da yar aikin za ta bar gida, yaron yana kuka yana ihu da kyadda wala hauli, aka raba shi da wannan ma'aifiyar, da wannan yar aikin. Lokaci ya yi tsawo, ma'aihiyar ta yi retirat, ma'ana ta bar aiki, yanzu zaman gida ya kamata. Shi kuma yaro a wani lokacin baya da lokacinta, yana ma shirin aure, yaro ya yi aure ya zo da ma'aifiyar tasa, suna zaune a gida da matarsa. Allah ya haɗa shi da mata kuma jarrababba, wadda ita kuma ba ta son ma'aifiyar, kamar yadda yake wasu daga cikin mataye ba wanda Allah ya shirya da su ba, suna ganin iyayen miji kamar kishiya ne a gare su. Haka ta yi wannan yaron, sai da suka yi dubarar da za su kori wannan uwar. To a dubarar da suka yi shi ne, sai suka yi musamman abin ya faru ne a ƙasashen Turawa. To sai ta yi dubara na suka yi dubara na ya ce mata za su yi ta a wajen shakatawa a bakin teku. Suka je a bakin teku, sai lokacin tahiyya ya yi, sai ya yi dubara ya ce mata zamna zai ta ya dawo, za su kai su dawo ta jira su. Sai suka bar wata takarda a kusa gare ta. Dare ya yi, marece ya yi sosai, sai ga wani mutum shi ma da iyalinsa yana tsinkayata, ya zo da iyalinsa za su tahiya. Ya ga dai wannan matar tana zama ita kadai, sai ya ce lahiya tsohuwa, ta ce a ɗanta take jira ya tahiya komo. Sai ya lura da wata takarda a kusa gare ta, ta ce wannan takarda da ke kusa gare ki, eh wannan takarda ɗana ya ce duk wanda ya zo, duk wanda na fara gani ya zo a wurina in ba shi wannan takardar. Sai ta mika mishi takarda, mu ya rubuta a ciki. Sai ya ce mata ai ga abin da ya rubuta, ya rubuta cewa wanda ya ga wannan matar ya kai ta a gidajen tsohi, ma'ana kun san wajen Turawa suna da wani gidaje da suke aje tsohi don saboda kada su zama mutum su yaraba, to yace aje da ita a wannan gidan. Kun gani yaron bai tausan ta ba, dalilin bata samu wannan, bai samu wannan tausayi a gare ta ba, da ya kamata a ce ya samu na jin kai. Kinan idan kina so ɗanki ya tausanki, to kine zaki nuna mishi tausayi, dalilin wannan shi ma sai ya tashi yana tausayinki. Sai mali ya ce wa kad athbata tibbu alhadith, kuma haƙiƙa likitanci na zamani ya tabbatar da anna hunaka irtifa'an fi nisbati al-isaba bi amrad al-atfal, akan cewa hunaka irtifa'an fi nisbati al-isaba bi amrad al-atfal, ma'ana ana samun yawaitar kamuwar yara da ciwace-ciwace, wa fayatihim, da kuma mutuwarsu, alladhina yurda'una rada'a as-sina'iyya, yaran da ake shayar da su shayarwa ta zamani. idan aka ce arda'a sina'iyya shine ma'anan kaman a sai madara ana ba yaro marmakon a bashi nonon uwa. To wannan shine yace likitoci sun tabbatar da cewa yaran da ake shayar da su nono ba na dabi'a ba, koda ko a ce ana shayar da su sai dai ana gauraya musu da wancan, to yana iya tasiri akan lahiyar su da abin da ya kama da haka. Likitoci ya tabbatar da cewa yaran da ake shayar da su wannan nonon na zamani ko madarar ta zamani sun fi saurin kamuwa da ciwace-ciwace. Yace kama anna rida'a at-tabi'iyya mufidatun lil ummi fi sihhatiha, yace haka kuma ita shayarwa ta dabi'a ga ma'aifiya tana amfanin lahiyarta, lil rahimi ga ma'aihuwarta ba'da al-wilada bayan aihuwarta, wal jihazi al-hadami da kuma al-jihazi al-hadami shine na'ura mai nike abinci wanda ita ake ce ma tumbi. Ma'ana wannan yake nuna cewa shi shayar da nono yaro bai takaita ga amfanin yaron kawai ba, hatta ke ma'aifiyar da zaki shayar da shi ko da kike shayar da shi akwai wani amfani ke ma da kike samu na me yake da suna a tumbinki sai samu kwarin gwiwa na nike abinci, domin idan nono akwai shi to kaman ya zamanto tumbin zai ji nauyi na aiki. To lokacin da ake rage nonon to sai ya kasance ke ma zaki samu dama ta tumbin nake rike a nike abincin da kike amfani da shi. Haka kuma sun tabbatar da cewa a shayar da nono yaro da ma'aifiya take yi yana taimaka ma ita ma'aifiyar a wajen tsayawar jini na aihuwa da abin da ya kama da haka. Sai yake cewa kama annal islama harisa ala dhalika, yace kamar yanda kuma musulunci ya kwadaitar akan haka, fa abaha lil ummil murdi, dalilun wannan sai ya halatta ma ma'aifiya wadda take shayarwa an taftura fi ramadana, akan ta buɗe baki a ramadan, idza kana sawmu yu'athiru fi ar-rida'a, idan ya kasance azumin yana iya yi tasiri a wajen shayarwarta. Ma'ana malai yake cewa dalilin ma kwadaitarwar da addini yayi na uwa ta shayar da yaro nononta shi yasa ya halatta mata a lokacin azumi ita indai har zai yi tasiri ga wannan nonon ta aje azumin ta rika shayar da nononta. To musamman ma da muke a wannan lokacin na azumi, idan muna da buƙatar anan kenan mu kwararo bayani na abin da ya shahi hukumce-hukuncen kuma hukumcin matar da ta sha azumi ta aje azumi dalilin shayarwar da take yi. To anan malamai sun kaso dangane da biyan azumin. Akwai malaman da suke ganin matukar dai mace mai shayarwa ta aje azumi dalilin wannan yaron nata suna ganin ma kwata-kwata ba ma za ta biya ba, kamar yadda aka samu daga Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas suna bada wannan fatawar ta dalilin fadin Allah madaukakin sarki, wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amin, ana wa'inda ba sa iya yin azumi, azumin Ramadan ya zo ba sa iya yin sa, to su ci yadda abinci, to suna ganin ba za ta ramka ba sai dai ta ciyar, ba za ta ramka ba sai dai ta ciyar tunda azumin ya zo a daidai lokacin da ba ta iyawa. Wannan shine ra'ayi na wasu malumai. To su sai kuma wasu daga cikin malumai musamman malumai na malikiya suna ganin abubuwa guda biyu ke akan ta, ana musamman idan ya kasance azumin ta aje shi ne ba wai dan dalilin ta ba, dan dalilin yaron nata da take shayarwa dan ya samu nono ta aje azumi, to za ta biya kuma sannan za ta ciyar. Idan aka ce ciyarwa ma'ana kullun za a hudda kwanon abinci ayi sadaka da shi kullun daidai gwargwadon kwanakin da ta yi ba ta azumin nan, kuma daga baya idan ta samu ƙarfi ta biya azumi. To sai akwai mazhaba ta malaman Hanabila da sauransu suna ganin a'a abin da yake akan mace kawai shine ta biya wannan azumin babu ta ciyarwa a kanta, kuma ga dukkan alamu wannan shi tace fatawa wadda za ta yi kwantar da hankali, kuma ita ce al-ahwat, domin wannan malaman da suka ce za ta biya suna yin kiyas, suna kiyasta ta ne akan mai ke da suna akan marasa lahiya, domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, idan ba ku da lahiya ko kuna a cikin balaguro to sai ku aje amma daga baya sai ku biya. Idan kun ga mace za a iya a bata hukuncin wanda baya da lahiya kenan, dalilin wannan sai malamai suka ce kenan azumin kawai za ta biya ba za ta ciyarwa ba wannan shine al-ahwat Allah ya sa mu gane malai ke cewa kama annal wala'alla min asbab adami utfi kathirin min al-abna yace mai yuwa yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya da yawa daga cikin yara ba sa tausayi ala ummahatihim akan iyayensu yace wa kasratil uquqi da kuma yawan cin haƙƙin iyaye da ƴaƴa suke yi fi hadal asri a wannan zamanin adamu rida'ati tabi'iyya rishin shayarwa ta ɗabi'a wa kasratur rida'ati sina'iyya da kuma yawan shayarwa ta sana'a ma'ana da yawan shayarwa ta abin da yake ba nuna ma'aifiya ba malai ke cewa mai yiwa yana daga cikin dalilin da ya jawo ake samun yara suna fandare ma iyayensu musamman a wannan zamanin kasancewar iyayen ba sa shayar da su nonon su wanda zai shiyar da su tausayin su sai ya kasance suna shayar da su nono na wasu meke da suna na wasu abubuwa wanda ba ma san da me aka yi nonon ba yake cewa wa limalir rida'ati min atharin fil murtadi yace kasancewar shayarwa tana da tasiri sosai ga wanda ake shayarwa fakan naha annabi sallallahu alaihi wasallam an tastardi alhamqa wasa Allah yayi hani akan alhamqa sune mahaukata yayi hani akan mahaukata ku wanda ba su da wayo ba su da cikakken hankali su shayar dan mace wanda ba ta da cikakken hankali ko da take wawa giliya to irin wannan ana nisantar da yaron da aka samu daga shayarwarta domin wannan yakan iya yi tasiri akan yaron shi ma ya taso a wawa ya taso a gili qala ibn qasim rahimahullah al-imam ibn qasim Allah ya ji kansa yake cewa fi hashiyati ar-raud a hashiyata ar-raud al-murbi ta'liqan ala hadha al-hadith lokacin da yake ta'liqi ana yake sharhi na wannan hadisin yake cewa manzo Allah ya hana haka ne li anna lir-rida'ati ta'thiran fi at-tiba domin shayarwa tana da tasiri akan ɗabi'u to kun ga wai anan ba ma wai bangaren hauka ba hatta ɗabi'a ɗabi'a yaro yakan iya sha ɗabi'a daga mi daga nonon ma'aifiyarsa zaka gani ma'aifiya mace mai yawan mantuwa idan ta aihi yaro shayar da shi dalilin shayar da shi nono tai shi ma sai ya dauko mi sai ya dauko shi ma yawan mantuwa thumma qala sannan sai ya ce wa haka al-qadi الامام القاضي حكيت يا لابرتا ان من ارتضى من امراه دو وند يشا daga wata mata hamqa'a wanda take wawiya خرج الولد احمق shi ma yaron zai hito wawa ma'ana yaron zai girma a matsayin wawa dan nuran da yasha ومن ارتضى من سيئه الخلق دو وند يشا nono na mai mummunan dabi'u ta'adda ilayhi to shi ma wannan mummunan dabi'un zai kwaso shi dalilin wannan nuran da ya sha subhanallah wa man irtada min bahimatin duk wanda ya sha nono daga albahima ita ce me yake da suna dabba kana balidan to shi ma zai kasance balid ma'ana zai kasance da hankali kal bahima kamar dabba ma'ana zai kasance wawa ko rago kamar me yake da suna البهيمة تبا وقال ابن قدامة رحمه الله الإمام ابن قدامة الله يجكنس في المغني كتوا فإنه يقال أنا توا إن الرضاء يغير الطباء شاير وتنا تنزى نبيئة ونن مغنر أكوية تاسيري سوسيا أتكنت أشي ونن زينونا من التوا إلا دكوا أشي ما أي في يدي بي ما تردى زي أوراد ومتنا تاسيري أكمي akan ƴaƴansa duk kokarin da zai yi akan tarbiyyar da zai ba su to shayarwar nan da zai yi yana iya yi tasiri akan mi akan wannan yaron shayarwar da ma'aifiyar za ta yi masa yanzu wannan malaki ce in mace ta kasance mai mummunan ɗabi'u to dalilin shan nonon da yaro yayi nata zai tashi da mi da munayen ɗabi'u subhanallah nawa ne yaro zaka gani sun taso da baƙin rai ya kwaso shi daga wa ya kwaso daga ma'aifiyarsa zaka ga yaro ya taso da ƙarya daga wa in ka bincika haka ma'aihiyarsa take zaka ga yaro ya taso da me yake da suna da yawan zagi in kadi ba sai ga uwar ya take ita ma yawan zagi ke gare ta. Allah ya kare mu. A ƙarshe sai ma yake cewa walima lirada'ati min atharin ma yake cewa fa kaifa bi ashabil halib as-sina'i, yace idan wannan ya kasance to ta kaka ga ma'abota me yake da suna ma'ana wanda suke shayar da ƴaƴan su da madara ta zamani wanda ake yi allati la yudra masdaruhu, wanda ba a san madaran da ake shayar da yara ita ba, masdaruhu ba a san a ina ta huto ba da me aka yi ta, wala man sana'ahu kun ba a san wane ne madarar ba. Musamman a wannan zamanin za ka gani mace wai za ta ce maka ba ta son ta shayar da ɗanta nono sai dai ta so a su madara a kaɗa masa, don me yasa? Wai idan saboda ba ta son nonon ta ya zube. Subhanallah, subhanallah. To ke da nonon ma'aifiyar ki ya zube a wajen shayar da ke fa, yanzu ke ce idan an kawo gare ki ba za ki so ba nonon ki ya zube don saboda shayar da ke ma ɗanki? Ki san da cewa idan kin yi haka nan don wai kina ganin ki kare matasantakar ki, to ki san da cewa wannan zai iya jawo ɗanki a nan gaba yake tausayin ki, ɗanki nan gaba ya kasance ba zai yi miki ladabi ba don saboda mi, don saboda bigi ba shi haƙƙin shi ba na shayarwa. Nonon da ake shayar da su, madarar da ake shayar da su, da yawa daga cikin su akwai wanda ta hanyar jakai ake yi, ma'ana nonon jaki hada shi ake yin wannan madarrukan da ake ba yara, kamar yanda shekaru da suka gabata ko watanni da suka gabata shekaru dai ai ina tsammani akwai lokacin da ma aka hana sai da jakai don saboda mi mutanen China suna zuwa suna kwashi zakai suna sai na tahiya da su. Mi suke da jakkan shine suna kiwon su ne, nonon su shi ake tatsawa ana yin madara da shi. Shanu da ake ada aka yi madara sai a rubuta ayi zani na saniya, wannan har shi ke nuna nonon saniya ne, ba shi ke nuna haka ba. Kenan nono da yawa wannan madarrukan da ake shi ake ba yara, yana da kyau a san da cewa ba wai gyara musu ake ba, cuta musu ne ake, kuma iyayen da kuke wannan ba gyara makan ko kuke ba, cuta ma ƴaƴanku ne kuke yi. Don ku ba yaranku nono wanda yake na ɗabi'a, nono wanda zai hito daga gare ku, ku sha abin da zai taimaka muku a wajen samuwar wannan nonon. A takaice ƴan uwa, wannan malam ya kawo sadan ya nuna min da cewa haƙƙi ne akan iyaye su shayar da ƴaƴansu nono na ɗabi'a, nono na gabansu. Kuma likitoci suna ba da shawarar yara musamman idan suna jarirai a watannin guda shida na farko a shayar da su nono zalla kada a gama musu da wasu abubuwa. Wannan likitanci ne, shi kuma likitanci idan bai saba ma addini ba tabbas za a yi aiki da shi. Wannan maganar tasu bata saba ma addini ba, kuma likitancin da kansa ya tabbatar da cewa yaran da ake ba nono zalla a wannan wata shida na farko suna ni suna samu kamar yana zaman tuwa garkuwa a gare su. Kina yana da kyau a kasance a ɗauki wannan shawara ta likitoci, kada a ce ai ba addini bane ko ba addini bane, addini ya umarce mu da rikon sababi, ma'ana kama hanya da duk za ta iya taimaka muna a wajen nisantar wasu ciwace-ciwace. A takaice, idan muka lura da abin da malam gaba ɗaya ya zano, za mu iya tattara fa'idodin shayar da nono, shayar da yara nonon ɗabi'a kamar haka. Na farko, likitoci suna cewa yana daga cikin fa'idar shayar da yaro nono na ɗabi'a alhimayatu min saratani athadi wan nazif, ma'ana amfani ne ga matar ta hanyar zai iya tseratar da matar daga ciwon nono. Za ku gani akwai mata yadda da suke fama da ciwon nono, suka ce shayar da yaro nono na ɗabi'a, shayar da yaro nono tsotsawan nan da yake yi yana taimakawa ga tseratar da nono daga ciwo na kanser da za ka gani yawa daga cikin mata suna fama da shi, wanda akwai wadda ma in ya taso mata nonon gaba ɗaya ma sai an cire shi. To kun gani, ashe kina gudun wannan, ashe wannan da kike yi shine zai zama tuwa rigakafi ga nononki. Na gaba suke cewa labanul um laysa bihi microbat, ma'ana shi nonon ma'aifiya baya da microbe, ana baya da wasu cututtuka. To ita kuma wannan madarar da kuke shayar da ɗiyanku, waye ba ku lamunin cewa ba ta da cuta? Ina kuka san an yi ta? Ina aka yi ta? Ba ku sani ba. Waye yi ta? Ba ku sani. Mai yiwuwa daga cikin makiya addini ne suka yi sun sa wasu abubuwa wanda ba ku sani ba. kun gani wannan duka sai nuna muna shi wauta ce a ce yaro za a bashi wannan nonon ba tare da wani uzuri mai kwari ba. Na gaba daga cikin muhimmancin wannan nonon suke cewa yahtawi labanul um ala kamiyatin kafiya min al-ghidha, ma'ana shi nonon uwa ya kumshi gaba ɗayan abin da yaro yake bukata. Idan kina shayar da yaron ki nonon, to duk wani abu da yaro yake bukata to wannan nonon ya iya isar masa. To shi kuma wancan nonon, wancan madarar da ake ba yara, so da yawa tana da wahalar nikewa ga yaro, ma'ana tumbin yaro baya iya nike ta da gaugawa, shi yasa yaro sai ya rika yawan kumburi. Bayan wannan kuma wa yaron da ake ba wannan madara yana bukatar ya sha ruwa masu yawa. To shi kuma nono wancan idan ana ba yaro, ko da ba a bashi ruwa ba, wannan nonon ya ishe sa, yana da saukin nikewa ga tumbin yaro. Sannan kuma a cikin nono akwai abinci, a cikin nonon kuma akwai rigakafi. Na gaba suke cewa numul atfal alladhina yurda'una min ummahatihim asra, yaran da ake shayar da su nono na uwa, nono na dabi'a, sun hi gaugawan girma, sun hi gaugawan girma haye da yaran da ake shayar da su wannan madarar. Idan aka ce ya meke da suna girma, ba ana nuhin ba yin jiki ko abin da kamar haka, ana nuhin jiki, ma'ana girma na gaba ɗayan jiki, na abin da ya shahi hankali, na abin da ya shahi gani, na abin da ya shahi kwarin jiki, da abin da ya kama da haka. Na gaba suke cewa yana daga cikin shi wannan al-tibatun nafsi wal atifi bainal ummi wa tifliha, yawan shayar da yaro nono na uwa yana ƙara ma yaro alhamdulillah yana ƙara ma yaro son uwar, domin yaron zai ji dumin ma'aifiyarsa. Yaro yana son wannan dumin, ki hada yaro ga jikinki, ki saba da wannan, yana daga cikin abin da zai sa ya tausan ki a nan gaba, kamar yadda mu gani a can harko. Na gaba suke cewa min ahadil awamil tabi'iyya liman hamalil ummi, suka ce shayar da nono yaro kamar yana ɗaya daga cikin abin da yake taimaka ma uwa ga nisantar ɗaukan ciki da wuri. Mace za ka ga in ta aihu, don saboda kada ta ɗauki ciki, za a yi ta bata maganunuka ko da za ta yi allura kaza da kaza, ko da za a sama wani zari a cikin damatsa da abin da ya kama da haka, wanda duk wannan mafi yawanci yana iya jawo cuta. To za ku gani likitoci sun tabbatar da cewa mai yawan shayar da nono yaro yana taimakawa a wajen ko da namiji ya sadu da matarsa, shayarwar nan da take yi za ta iya hana ma wannan maniyin ya ci gaba da meke da suna ya ci gaba a cikin wannan ma'aihwar tata. Ko da maniyin ya shiga, to ba zai samu vitamin wanda yake bukata ba, don saboda vitamin kin wani yaro yana tsotsarsa, wani yaro ana bashi vitamin kin, kinan sai kasance shi wannan maniyin ba zai samu ci gaba ba har ya kasance da. To amma idan ya kasance ba a ba yaro nonon, to sai ya kasance yanzu nonon da ba a ba yaro, to shi kuma maniyin da aka zuba sabo sai ya me, sai ya ta amfani da shi a cikin cikin ma'aihiyar, shi ne abin da likitoci suke nunawa. Ashi na daga cikin rigakafi na ɗaukar ciki, mace ta zammi ta rika shayar da yaranta nononta. Wannan shi ne kenan. Wannan su ne a taƙaice fa'idodi na shayar da nono na ɗabi'a. Sai mu zo dangane da abin da ake ma'ana, kaman adadin shayarwa nawa ya kamata ma'aifiya ta yi ma ɗanta a ini. Likitoci sun tabbatar da cewa yaro lokacin da yake jariri a watanni guda 6 nan na farko, ana buƙatar shayarwa alal aƙalla ya sha sho 8 ga ini, a aksari shi ne sho 12, ma'ana daga 8 zuwa 12 shayarwa, ya ƙilga adadin shan da ya yi a ini guda adadi guda 12, cikin ya yi ƙasa sosai guda 8, wai cikin ya yi ƙasa sosai ne kenan guda 8. Sai idan yaro ya ɗan ƙara gaba ya yi shekara guda zuwa abin da ya sama, to duka wannan me yake da suna shayarwa tana iya ta rage daga 8, ta rage daga 12, tunda a wannan lokacin za a iya fara ba shi wasu abubuwa, to wannan sai ya ɗan rage adadin nonon da zai iya sha. Sai kuma na gaba, kaifa yu'rafu bi anna at-tifla yuridu an yartadi, wani lokaci ne ko ta wace hanya ce ake gane cewa yaro yana so ya sha nono, akwai wasu alamomuka wanda in yaro ya nuna su yana nuna yana so a bashi, yana so a bashi nono. Na farko shine hulkawa daga bacci. Mafi yawanci yaro idan ya tashi daga bacci yunwa ce take tata sa, to kenan yana daga cikin alamar take nuna mi yana buƙatar nono. Na gaba shine idan ya kasance yana hulki, to yuharriku ra'sahu min jiha ila jiha, zai ta motsa kansa haka da haka, kamar yanda in zaki bashi nono yana haka nan, to alama banza banza kiga yana yawan motsa kai, to yana nuna yana buƙatar mi, yana buƙatar nono. Sai na ƙarshe, alama ta ƙarshe shine albuka, shine kuka, ya kai ga yin kuka. Kina alama ta yaro yana buƙatar nono ya kuka, kuma likitoci suna ba da shawarar kada a riƙa bari yaro har sai ya kai ga kuka sannan a bashi nono. Wannan shi zai sa yaro ya tashi da ɗabi'a ta kuka, ko kuma ya tashi da ɗabi'a ta mai yake da suna baƙin rai. Domin yaro lokacin da yake kuka zuciyar shi take ɓacewa, da lokacin da aka ƙyale shi yana ta kukan nan ba a bashi abin da yake buƙata ba, to zai iya tashi da wannan ɗabi'a. Kaga yaro tun yana ɗan ƙarami amma sai ɗan ƙaramin baƙin rai da abin da ya kama da haka. Kinan kada a riƙa bari yaro sai ya kai yana kuka sannan a ɗauki nono a basa, domin wannan kamar azabtar da shi ne ake yi. Da an ga alama, shi yasa ma suke ba da shawarar ki riƙa lura ga adadin, ga lokacin da lokaci zuwa lokaci yana buƙata, lokaci zuwa lokaci yana buƙata, kamin ya kai kuka an ɗauka an bashi. Wannan shi ne kenan. Sai na gaba, wani lokaci ne mace za ta iya ganewa yaronta ya ƙushi da nono, da shi ma wannan akwai alamu. Da kamar lokacin da mace take gane, kuma ake gane yaro yana samun isasshen nono, akwai alamu wanda suke gane tabbas wannan yaron yana samun nono isasshe. Na gaba suke cewa hasba kamiyatil bauli wal buras, ana iya gane cewa yaro yana samun nono isasshe ta hanyar hutsarin da yake yi da kuma kashin da yake yi. Za ku samu suka ce alal aqalla a samu yana yin kashi adadi sau uku zuwa hudu, alal aqalla kenan a samu yana kashi sau uku zuwa hudu, shi kuma hutsari a samu yana yi sau biyar zuwa shida a ini. Wannan yana nuna cewa yana samun nono isasshe. Kuma kashin jariri kamar yadda muka saba shine baya da ƙarhi, zai hito kuma da launi na masara. Kina launi na kashin yaro da launi na masara alama ce ta yana da lahiya, alama ce ta mi ta yana samun nono isasshe. Na gaba shine daga cikin alama da ake gane cewa nono ya ishi yaro shine, musamman idan ya kasance a ini ne, hakan ga ana cikin shayar da shine idan aka ga yayi sukuni, lokacin da yasa yayi sukuni ya daina tsotsayawa, ya daina wannan kukan, to duka yana nuna cewa ya samu nono isasshe. Na gaba shine suke cewa ana gane wannan bi me yake da suna bi ziyadati alwazn, ta hanyar karuwar nauyin yaro. Yaro duk lokacin da aka samu nauyinsa yana karuwa, to yana nuna yana samun isasshen nono. Duk lokacin da aka samu nauyinsa yana ragewa, to nan na baya samun isasshen nono wanda yake wadatar da jikinsa. Sai da ƙarshe akwai abin da ya shahi ciwon, kamar lokacin da mace ta aihu, akwai wasu mata da suke jin zahi lokacin da ɗansu yake shan nono. To irin wannan zahi yana da kyau mu san da cewa ba mai ci gaba bane, in dai zahi ne na ɗabi'a bai ci gaba, za ta dan hura ne, dan saboda kamar yana farko za ta ji wannan zahin. To idan ta ji wannan zahin, ana ba da shawarar a zan cire bakin yaron kadan sai ta maida, ta cire kadan sai ta maida, kada a ce dan jin zahin an hana mishi nono. Bayan wannan kuma suka ce idan zahin yana dan yawaita, ana ta zan debo nono, a zan matsa nonon, shi nonon dai da yake hitowa a matsa, sai ana shahawa akan bakin hantsar nonon nata, ta rika shahawa musamman lokacin da yaron ya ƙara sha, ta shahawa. Amma lokacin da za ta shayar da shi nonon, kada a bashi nonon kai tsaye, don saboda wanda aka huddo shi a bisa kan wannan hantsar yana iya ɗauki wata cuta, wata microbe kenan, sai a dan wanke ko a goge da wani kyalle mai kyau, sannan sai a ba yaro ya sha. Idan ya tsananta kuma sai a ga likitoci. Wannan shi ne kenan. Da ƙarshe, yana da kyau mata su faɗaka dangane da shayar da yara kada ya kasance duk yaron da kika samu zaki doka ki bashi nonon ki domin wannan yakan iya jawo fitina domin shi shayar da nono ga yaro wanda ba nake ba yana daga cikin abin da ke iya jawowa shine ya kasance yaron da kika shayar da shi nono ya kasance kamar danki hukuncin danki ke gare sa kamar yanda a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasabi dukkanin abin da dangantaka take shayarwa take hana take haramtawa to haka shayarwa tana haramtawa kamar yanda danki baya halatta ya auri yarki to haka idan kika shayar da wani yaro baya halatta wannan yaron ya aimiwa ya auri diyarki kamar yanda meke da suna ki baka iya ki auri meke da suna ki auri kamar yanda yarki bata iya ta auri kananki to haka shi ma yaron da kika shayar da shi ko kuma yarinyar da kika shayar da ita baya halatta ta auri kananki inda kananki zai ga wata yarinya sai yace yana son wannan yarinyar ya aure ta sai aka bincika ashe kin taba shayar da wannan yarinyar to kin ga kin haramta mishi wannan kuma da danki zai ga wata yarinya yana so ta makwabciyar ku dalilin wannan shayar da shi da kika yi to da kika yi ba zai halatta ba ya aure ta kamar yanda ya taba faruwa an yi sa a Nigeria wasu makwabta ne suka taso aka samu su yara suka taso tsara ni yaran suka taso suna son junansu soyayyar ta yi tsanani sosai har ya kai ga ma yarinyar in bata ga yaran ba hankalinta baya kwanta haka shi ma yaran yanzu iyaka an zo ga zancen aure sai su uwayen ba su san da wannan hukunci ba an zo wajen tambayar aure sai to Allah ya sa shi mijin ma'aifin yana da ilimi sai ya ce ni sani na lokacin ba kina shayar da wancan nono ba ce eh haka ne to ai tunda kina shayar da ita nono baya halatta wannan yaron ya aure ta sani na kina shayar da wancan nono kina baya halatta ya aure ta ma'ana dalilin wannan aka haramta wannan auren wannan yaron tsananin son da yake ba wannan yaron yar har sai da yake ya samu tabin hankali tun da addini ya hana kwata-kwata ba zai halatta ya aure ta ba domin uwarta ta shayar da shi nono kenan kun ga wannan hatsari ne mai girma kada ya kasance duk yaron da kika gani zaki doka ki bashi nono bai kisan abin da zai iya faruwa a nan gaba ba sai dai ba kowace irin shayarwa ba ce take iya halatta take iya haramta take sa mutum ya zama to muharrami sai shayarwa da ta kai sha guda biyar kamar yanda ya zo a hadisin Aisha asharu rada'atin ma'lumatin khamsu rada'atin ma'lumatin yuharrimna shayarwa guda biyar wanda aka san da su suke sa yaro ya zama to muharrami ga wannan matar ya kasance kamar danta na jininta idan ta shayar da shi shayarwa guda nawa guda biyar kuma sharadi na biyu shine ya kasance ya kuna meke da suna qabla al-fitam shayarwar ta kasance kamin a yayi yaron idan ya kasance yaron an yayi sane ya girma misali a wannan lokacin da an shayar da shi wannan shayarwa ba za ta iya tasiri akan mi ba akan meke da suna haramcin yaron akan ya kasance danta kamar danta na jini wannan da shine a takeice kenan zamu zo a gaba malai yace addu'a ma'ana malai na namuna suna ɗaya da ɗaya daga cikin hanyoyi na tarbiyyar yara shine yi musu addu'a yace mahma yabdhulul walidani min juhdi duk kokarin da iyaye za su iya su zuba fi tarbiyati abna'ihim a wajen tarbiyyar ƴaƴansu illam yu'inhum Allah idan Allah bai taimake su ba wa yuwaffiquhuma kuma ya datar da su subhanahu sarki ya tabbata a gare sa falam yajniya shay'an ba zai musu amfani komai ba ana duk kokarin da iyaye za ku zuba wajen tarbiyyar ƴaƴanku in har dai ba ku gamawa idai har Allah bai kama muku ba bai datar da ku ba to ba za ku iya mi ba ba za ku iya wannan ba zai iya jawo komai ba idan mu ga misali annabi Nuh alaihi salam annabi ne da kaji an ce ko annabi ai ko kaga ba abu tun ba yara tarbiyya to ka gani ya ba yaron sa tarbiya ɗaya daga cikin yaransa an samu ya fan dari ya kauce ma hanyarsa ina kun gani dan me yasa ba a samu tawfiki daga Allah ba madaukakin sarki yace walidhalika alayka biddu'a yace dan haka ya kasance dole sai kai addu'a wattadarru ilayhi da kuma kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki bi an yahdi Allah zurriyataka akan Allah ya shirye maka da zuriyarka dole sai kai addu'a ka roki Allah ka kankan da kai ga Allah akan ya shiryar da maka zuriyarka yace fa du'a'u min abrazil ashiya'il mu'ina yace addu'a yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi girma wanda suke taimakawa ala tarbiyatil abna akan tarbiyar yaya qala ta'ala Allah madaukake yake cewa idza sa'alaka ibadi anni idan bayuna suka tambaye ka game da ni fa inni qareeb to kasan da cewa ni a kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an ina karba kiran mai kira idan ya kira ni ina karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni asalin wannan dalilin wannan sabkan wannan ayar kamar da malaman tafsiri suka nuna wani kamar mutane ne su daga cikin sahabbai ne suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman al-arab daga cikin su ke cewa aqaribur rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi wai ubangijin mu a kusa yake mu je mu gana da shi ko kuma a nesa yake sai mun yi ihu mun daga murya idan muna buƙatar wani abu gare sa sai Allah madaukakin sarki ke sabko idan bayuna suka tambaye ka game da ni ka ce musu to ni ina kusa a gare su ina karba kiran mai kira idan ya kira ni dan Allah madaukakin sarki yana karba addu'a a duk lokacin da aka yi shine abin da wannan aya take nuna muna asali ma yana daga cikin abin da yake jawo hushin Allah wani malami yake cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu shi Allah yana hushi idan ka bar roƙon sa shi kuma dan adam lokacin da kake roƙon sa a lokacin zai yi hushi ina umurni ne daga Allah kan a roke sa ud'uni astajib lakum ku roke ni zan karba muku wa min du'a ibadir rahman yana ɗaya daga cikin addu'o'i na bayin Allah masu rahama hukum bayin ubangiji Allah mai rahama suna cewa rabbana hab lana min azwajina ya ubangijin mu ka ba mu daga matayenmu wa zurriyatina da kuma zurriyarmu qurrata a'yunin wanda za su faranta mana rai waja'alna lil muttaqina imama sannan kuma ka sanya mu abun kwaikwayo ga mutanen kirki na bayin Allah lokacin da Allah yake zano siffofi na mutanen kirki sai yake cewa suna addu'a akan cewa Allah ya sanya su kasance masu tsoron Allah da su dawa da su da zuriyarsu idan an ce tsoron Allah kuma shine duk wani alkhairi ya kunshi tsoron Allah madaukakin sarki yace wa ha huwa al-khalil abul anbiya gashi bada dai baban annabawa shine wa annabi ibrahim alayhi salam yad'u li abna'ihi yana addu'a ga ayyansa yana cewa wajinubni wa baniya kane santar da ni da ayyana an na'budu al-asnam akan mu bauta ma gumaka kane santar da mu kada mu bauta ma gumaka wa qala kuma yace rabbi ja'alni muqima as-salati ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah wa min zurriyati da kuma zurriyata kaji annabawa dukkanin ƙwarewa duk da ƙwarewar su ta iya tarbiya amma basu tabbata basu dogara da ƙwarewar su ba sun kasance suna roƙon Allah akan ya shiryar da musu me ya shiryar musu da ƴaƴan su shi yasa ya zuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana da'awatu ibrahim alaihi salam ni da kuke gani addu'ar annabi ibrahim ce ma'ana dalilin addu'ar annabi ibrahim ce aka same ni kuma na kasance mutumin kirki kamar yanda ya zo a kashin fadin Allah madaukakin sarki rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika zuwa karshe lokacin da annabi ibrahim ya kare ginin ka'aba sai ce ya Allah ka turo ma zuriyar da za a haifa a wannan wurin wani annabi wani dan sako daga cikin su wanda zai karanta musu ayoyin kai kira su zuwa ga musulunci zuwa ga hanyar madaidaiciya yace wa zakariya alayhi salam yad'u rabba haka za annabi zakariya shi ma yana roƙon ubangijin sa hunalika da'a zakariya rabba a lokacin ne zakariya ya kira ubangijin sa a wani lokaci ma na lokacin da yazo ya ga Allah madaukakin sarki ya ba uwar Maryam ɗaya ta gari mai hidima ga masallaci shi ma sai yace ya Allah ya kira ubangiji qala yace ya rabb qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace ya ubangiji ka bani daga wajenka zurriya tayyiba ma'ana sadakakka zurriya ta gari innaka sami'ud du'a domin lalle kai mai jin addu'a ne wannan shine kenan wa qala ta'ala kuma har yanzu Allah madaukake yake cewa qala rabbi awzi'ni Allah yana sifanta mutanen kirki idan suka tashi suna cewa rabbi awzi'ni ya ubangiji ka taimaka mini ka bani iko an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya akan in gode ma ni'imar da kai mini wa ala walidayya kuma in gode ma iyayina wa an a'mala salihan tardahu kuma in aikata aiki nagari wanda ka yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati kuma ka inganta min zurriyata ka sa zurriyata su kasance mutanen kirki inni tubtu ilayka lallai ni ina tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni ina daga cikin musulmai masu mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki gida Allah wannan duka addu'o'i ne na mutanen kirki akan Allah ya shirya musu zuriyarsu wa qala Allah an imra'ati imran kuma Allah madaukakin sarki yana larabartawa game da matar imran ma'ana matar ma'aifiyar maryam lokacin da ta aihi take cewa wa inni u'iduha bika kuma lallai ni ina neman tsarinta ina neman tsari a gare ka akan ka kare wannan yarinyar wa zurriyataha da zuriyarta wanda za ta aiwa min ash-shaytanir rajim daga shaydan jehohi ga dalilin addu'ar ma'aifiyar maryam maryam ta kuma samu mi ta samu annabi isa alaihi salam wannan shi ne muna tasirin addu'a ta iyayi akan mi akan ƴaƴa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathu da'awatin la turaddu addu'o'i guda uku ba a mayar da su daga cikin su yake cewa du'aul walidu li waladi addu'ar da ma'aifi zai yi ma ɗansa kenan yana da kyau mu sanna cewa addu'o'in da muke ma ƴaƴan mu suna tasiri sosai akan su yazo a tarihi na al-imamu az-zamakhshari akan cewa yana bada labari yake cewa lokacin yana karami yana yaro watar ma'aifiyarsa tana azumi to suna da wani tsuntsu a gidan sai ya dame wannan tsuntsu ga icce sai ya sha wannan tsuntsun yana shan wannan tsuntsun kahon nan da ya dame ga iccen sai ta hizge ma na kafa ta cire kahor ya kahor tsuntsun ta mi kahor tsuntsun ta cire a lokacin ma'aifiyar tana azumi ranta ya baci sai ta ce qata Allahu rijlaka kama qata'ta rijlahu Allah ya cire ma kafa kai ma kamar yadda ka cire mishi ka cire ma wannan tsuntsun kafa yace ko haka akai yanzu labarin da nake muku ga ni kun ga bani da kafa ko cikin sanya akai ina a bisa kan hanya zan je a wajen neman ilimi na hado daga kan raƙumi kafa ta kare ya kai ga ta lalace dole sai da aka cire ta yanzu karshe kun gani gashi bani da kafa dalilin me dalilin addu'ar da ma'aifiyata ta yi mini subhanallah shikenan wannan shi namba yana da kyau iyaye bakuna ku su kasance da tsarki kada ya kasance duk abin da yaro yayi ai ta faɗi mummunar kalma a bakin sa kidan ya kai wanda zaka zabi mata duk lokacin da ka samu mata wadda bakinta baya da tsarki kalmomi mara dadi suna hitowa daga bakinta to kada ka aure ta domin za ta yi tasiri akan mi akan ƴaƴanka malai yake wa fi sahihaini yazo abu bukhari da muslim annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kan cewa manzon Allah kana yu'awwidu al-hasan wal-husayn ya kasance ina neman tsari ga Hassan da Husainu ga Husain ina neman musu tsari ga Allah madaukakin sarki fa yaqulu sai yace u'idhukuma bi kalimatillahi tamma ina neman tsari ina neman muku tsari da kalimomin Allah cikakku menene me yake da suna kalimomin Allah cikakku shine me yake da suna magungunan Allah madaukakin sarki domin maganar Allah ɗaya ce daga cikin siffofinsa shi kuma siffofin Allah madaukakin sarki kamar zatin sa ne kenan ana neman tsari da su amma duk abin da yake ba haka ba abinda yake halitta ne shi baya halitta a nemi tsari da su. Allah ya ce wa idza sta'anta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako to ka neme sa ga Allah, haka idan zaka nemi tsari to ka nemi tsari ga Allah madaukakin sarki. Iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma, wa iyyaka nasta'in, kuma zuwa gare ka kawai muke neman taimako. Kinan kalimar Allah madaukakin sarki kamar alqur'ani, duka wannan magana ce ta Allah, da siffa ce ta Allah, ya halatta a nemi tsari da shi. Sakon ga alqur'ani ya halatta a yi rantsuwa da shi domin siffa ce ta Allah, amma duk abin da ba wannan ba, ba a halatta a yi rantsuwa da shi domin shi halitta ne. Wannan shine kenan, ina neman muku tsarin Allah madaukakin sarki da kalimominsa cikakku, min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa lam wa min kulli aynin lamma. Ga anan sai manzo Allah ya kara da wasu abubuwa, ko kuma kaman ka ce da mi Allah yake neman tsari, mi manzo Allah yake neman Allah ya kare Al-Hasan da shi, shine sai ya ce daga dukkanin shaytan. An gane da kyau ko? Kinan Allah yana neman, manzo Allah yana neman musu tsari, Allah ya kare su da kalimominsa cikakku, ya kare su daga shaytan. Dan me yasa shaytan? Saboda shaytan shine mabudin kowanne sharri, shine mabudi na mi, shine mabudi na kowanne sharri. Domin idan muka gani a cikin suratul Nas, a gaba ɗayan surar, kawai abin da kake neman tsari shine Allah ya kare ka daga sharrin shaytan. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, daga sharrin mai sa waswasi mai boyewa, shine wa? Shine shaytan. Din duk wani sharri gare sa yake, amma sauran sharrurrukan sai Allah ya hade su a cikin wace sura? Suratul Falaq. Kul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Kun ga sauran sharri sai aka zano su a cikin sura guda, suratul Falaq. Amma shi shaytan kawai sai aka bi aka kebe masa sura guda, wanda kawai abin da take nema shine a kare mutum, Allah ya kare mutum daga sharrin me, daga sharrin shaytan. A takaice na manzo Allah ne neman Allah ya kare su daga sharrin shaytan. Domin sharrin shaytan shi zai jawo yaro ya fandare ma hanya ta gaskiya, domin shine burin shaytan. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, shaytan maƙiyinku ne, ku rike shi a matsayin mi? Ku rike shi a matsayin maƙiyi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kokarinsa shine ya kira ƴan kungiyarsa wanda za su kama masa a wajen bi, a wajen shiga a cikin wuta. Ina ashe mafi girman abin da zaka neman ma dan ka tsare da shi, shine ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki ya kare sa daga mi? Ya kare sa daga shaytan. Kuma wannan shine abin da dukkanin yake da suna annabawa suke neman tsari da shi ga ƴaƴansu, domin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman Allah ya kare jikokinsa Al-Hasan da Hussein daga shaytan. Na biyu sai manzo Allah ya ce wa min kulli aynin lama, kuma ya kare shi daga dukkanin ijiya, daga dukkanin idanu masu mi, masu zargi. Wa yaqulu, kuma yana cewa haka da kana ibrahim abi. Idan manzo Allah ya karanta musu wannan addu'ar sai ya ce masu sahabbai, haka ibrahim ma'aifina ya kasance, yu'awwidhu bihima isma'ila wa ibrahim, ina neman tsari da wannan kalmomin ga isma'il da ibrahim. An gane da kyau ko? Sai ya ce wa ya lil asafi shadid, ma'ana wannan addu'a da nake ma ƴaƴana, ta'udhu a'udhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Manzo Allah ya ce wannan addu'a da nake yi haka ibrahim yake neman tsari da ita ga ƴaƴansa isma'il da ishaq. Idan ya kasance annabi ibrahim ya yi wannan addu'ar, ga shugaban annaba ya yi wannan addu'ar, kenan fa nahnu min babi aula min an nata'allamaha wa nad'u biha li abna'ina. Idan mun muka hidacewa a ce mun yi wannan addu'ar, kuma muna kokarin neman tsarin ƴaƴanmu ga wannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano, ana nuna min lokaci yayi. In Allah ya nuna mana sati mai zuwa, zan so mu tattake bayani sosai akan wannan addu'ar, musamman abu na biyu da ta kumsa shine na neman tsari daga kambun baka. Me ake cewa kambun baka? Ya ake, ya mutum ke gane na da kambun baka? sannan kuma wace hanya za a bi a wajen kare ƴaƴa da kambun baka wanda ya shafa ko kuma wanda ma bai shafa ba dan saboda rigakafi in Allah ya so, domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake shawo ciwace-ciwace da mutuwar da yawa daga cikin yara kambun baka. Allah ya kare mu inda muka samu daidai. Allah ya ba mu lada kuskure, kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin foto.
Amma
gaba
ta kwanaki
ce ba. A ba ta ce ba ka. Kaman ta yi waccan abu ko? Ta yi ɗaukar hoto da ita. Inda ya ɗanyo kusa kaɗan?
Ko? Kuma ya matso shi?
Yawa iya ɗan matso.
Ya
sai ina da mai ita da beto ne take aiki.
Ah, dan na take. Ko a wanda take da beto ciki ne ko?
Da ciki. Ba ta aiki da kida.